مضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da yabo da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina farin cikin haduwa da waɗannan fuskoki na iyayenmu mata a daidai wannan lokaci kamar da malam ya gabatar a wannan masallaci na Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu dake yankin Garki Federal Capital Territory na Nigeria wannan safiya ta ranar 29 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijira daidai da 20 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 kamar yadda malam ya gabatar mun zo sada zumunta ne kuma wato ganawa da wasu cikin ƴan uwa abokai ɗaliban ilimi kuma Allah ya kaddara a cikin activities da zamu yi akwai wannan haduwa da ku dan mu yi wa junanmu nasiha fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ayyukanmu na alkhairi kuma gafarta mana zulubanmu kuma tashi yadda zamu yi magana akan ta a takeice kwarai da gaske ita ce batu akan menene siffofin musulma ko mu'mina wadda take da gaskiyar musulunci da imaninta abin da nake so farko in tuna mana shi cewa ni'imar musulunci kasancewar ki musulma wannan ita ce ni'ima mafi girma da Allah zai iya bawa a duniyar nan duk wani abu da Allah zai miki na falala yana ƙasa da kasancewar ki musulma ne kuma Allah ya zabe ki ya baki dama kin karbi addinin sa na gaskiya addinin da Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah yace na cika muku addini na cika muku ni'imata kuma na yadda ku yi musulunci a matsayin addini addinin da Allah yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin cikin Ali Imran Allah yace duk wanda yake bin wani addini wanda ba musulunci ba to wannan addinin da yake bi yana bata wa kanshi lokaci ne dan Allah ba zai karba ba falan yuqbala minhu da dai Allah ba zai karba ba ranar al-kiyama yana cikin wadanda suke sun yi asara Allah ka tsare mu daga asara ranar al-kiyama idan muka kalli waɗannan ayoyi da ire-iren su da kuwa iyayenmu za mu ga gaskiyar magana da na faɗa cewa babu wata ni'imar da ta kai a ce mutum musulmi idan Allah ya miki baiwa aka haife ki a matsayin musulma ko kika yi converting daga wani addini kika musulunta kin samu ni'ima mafi girma ko da baki samu wata ni'ima ba sai ita baki gode Allah domin tsira ko halakar da mutum zai a ranar kiyama tana da alaka da kasancewar shi musulmi shine wanda zai tsira ko kuma ya halaka shine wanda ba musulmi ba kuma duk dadin da mutum ya ji a duniya idan ba musulmi bane shi zai manta wannan dadin ba gabaki daya kamar yadda duk wahalar da ya sha a duniya idan ya mutu musulmi kamar yadda Allah yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ki sake duk faɗi tashi kar ki sake ki mutu sai kina musulma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi shi tabbatacce yake cewa ranar alkiyama mala'iku za su zo cikin gidan wuta su tambayi ƴan wuta a ce musu hal marra bikum khairun qattu shin kun taba jin wani dadin duniya za ku iya tuna wani abu na dadi da kuka taba ji saboda tsabar azabar da suke ciki da bala'in da Allah ya jarabce su da shi na azaba sai zama sun manta duk wani dadi da suka ji a duniya ko da kuwa a nan duniya suna da gaskiya mutane mafiya wadata mafiya samun jin dadin rayuwa nabi yace za su ce ma marrabina khairun qatt za su rantsi da Allah cewa su ba za su taba iya tuna wani dadi da suka ji ba duk da inda suka ji a duniya ya tafi a banza saboda ba su samu dadi wanda yake shine na gaskiya ba haka nan za a sake tambaye ƴan aljanna su ma a cikin aljanna a ce da su hal marrabikum sharrun qatt shin kun taba jin wata za ku iya tuna wata wahala da kuka sha a duniya su kuma za su ce ma marrabina sharrun qattu wallahi ba mu taba iya tuna wata wahala da muka sha ba ko mu wanda suka sha a duniya sun manta ta saboda dadin aljanna Allah ka samu a ciki haka kenan wannan yana tabbatar mana da magana cewa lallai musulunci shine ni'ima mafi girma da Allah madaukakin sarki zai iya baiwa bawansa amma fa musuluncin nan kamar yadda malamai da dama cikin tabi'ai suke fada an tambaye wani malami cikin tabi'ai cewa menene musulunci yace shine fadin la ilaha illallah aka ce to daga nan shikenan yace a ba shikenan ba domin la ilaha illallah kaman mabudin daki ne mabudin kofa ne yace kuma dukkan mabudi zaka tare yana da hakura yana da wasu ɗan haka kaman zane-zane a jikinsa ko wasu alamu wanda su ne suke bude kofa yace da haka la ilaha illallah ita ce mabudin amma hakoran su ne ayyukan alkhairi daka koda yashi Allah yake cewa alladina amanu wa amilus salihati alladina amanu wa amilus salihati imani da aiki na gari wato shi imani kaman wata bishiya ce da mutum ya shuka a lokacin rani sa'ad da babu ruwa dole tana bukatar sai an yi mata mene sai an dinga watering dinta every blessed day sai an bata ruwa in ba haka ba za ta mene za ta bushe to ayyuka na gari da zaki dinga aikatawa sune kamar ruwa da taki da kulawa da kike baiwa wannan bishiya ta imani har ta samu ta girma a akhraja shaqahu fa adarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yujibu dhurra har ta karfi ta girma ta kafu yadda babu iska da ta kada ita tana burge manoma dan haka akwai wasu siffofi da ya zama wajibi dukkanin macen musulma ta siffantu da su dan imanin ta ya zama na gaskiya ne wannan siffofi suna da yawa amma zan takaitu ne akan wasu da nake ganin ru'usul aqlam guda ɗaya zuwa uku zuwa sun yawa guda biyar tunda akwai abokin tafiya na wanda shi ma zai ainihin wato bayar da nashi gudunmuwa siffa ta farko da nake so in tuna mana ƴan uwa masu albarka ita ce cewa al-mu'minatu sadiqa tana kasancewa taqiyatun abidatun li rabbiha mai tsoron Allah kuma mai bautar Allah ubangijinta domin shi siffar na imanin ko da an haife ki a gidan musulmi ko kin musulunta ko da sunan ki musulma takaddun makarantar ki ma suna bayyana cewa ke musulma ce ID card ɗinki a ciki akwai identity ki cewa musulma ce amma kina buƙatar ya zama kina jin tsoron Allah ubangiji kafin musuluncin ki ya zama da gaske kuma da Allah yake cewa qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wasu larabawan ƙauye suka zo suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana suna cewa to ka ce mai imani tunda mun ce mun yi imanin ai sai a ban mu haka ko Allah ya ce a'a ku ce dai mun musulunta amma imani tukunna da saura walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imani bai riga ya ratsa zukatanku ba malamai suka ce saboda mene saboda ba su yi wani aiki na imani ba sun gaskata ne da zukatansu suka kama aiki ba sun shiga ne saboda sun ga abin ya zama kowa yana yayinsa don haka abin da kike yi na ayyukan addini ya zama kina yin su ne saboda tsabar imani da gaskata Allah da neman abin da yake wurin Allah Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون يا قوم مني maza da mata duka Allah ya ce ku tsoron Allah kuma kowa a cikin ku ya tsaya ya lissafa menene abin da yake tanada dan gobe alkiyama wani tanadi kike ma rayuwar da za a yi bayan mutuwa rayuwar kabari da kuma ran tashin alkiyama wanta da kike mata dan haka sai Allah wani zai ke cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda di yaji tsoron matsayin gamuwan nan da zasu da ubangijin sa ranar alkiyama ya hana ransa daga san zuciyarta Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa wannan makoma sai ita ce aljanna Allah ka samu a ciki da ka siffa ta farko a takaicen takaitawa ƴan uwa masu albarka ita ce mu'mina ta gaskiya tana kasancewa
wato mai tsoron Allah mai kuma aikata biyayya Allah duk abin da zaki aikata wajibi ne ki duba ki ga mai hukuncin shari'a game da shi wa Allah yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi malami Allah yake cewa mumini baya halasta gare shi ya aikata wani aiki har sai ya san menene hukuncin da Allah ya zartar game da wannan aikin dan bai san hukuncin da Allah ya zartar ba wa yas'alul ulama sai tambayi malamai waɗanda suke sani suke da sani idan bai san malamin zai tambaya ba malami Allah yake cewa wa yaqtadi bil muttabi'i ila sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam a takeice abin da nake cewa wannan gaba ta farko shine siffa mafi girma da ake sa ran a tarar da ita a tare da ke yake mumina shine lazumtan biyayya ga dokokin Allah abinda Allah ya umurta da abinda ya hana ki hanu ma amartukum bihi fa atuminhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu abinda Allah ya umurta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurta to ki aikata iya iyawaki abinda Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kuma a bari gabaki daya siffa ta biyu daga cikin siffofin mu'mina ta gaskiya shine mahabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar manzon Allah addini ce aqida ce mai kyau lazimi ne kafin musuluncin mutum ya karbu sai ya zama yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma da annabi yake fada a cikin hadisi yake cewa salasun man kunna fihi faqad wajada halawatal iman ya ambata daga ciki an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwa huma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abuwa guda uku wanda ya siffanta da su to wannan da gaskiya mumini ne da gaskiya ambaci yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma ya zama Allah da manzansa kina kaunar su fiye da duk wani abu wanda ba su ba ya zai a gane da gaske ne kina kaunar Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ba magana baka bace ba cika baki bane ba kururuwa bace ba jazabi ba duk ba wannan bane saboda ita kaunar ibada ce ibada kuma shari'a ce take bayanin ya za a yi ta ita ko soyayya ga magari dabi'a ce ta dan adam dan haka kowa yana da hanyar da yake bayyana soyayyarsa amma ita soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka take ba ita ibada ce dan haka dole abu lazimin shari'a a wajen bayyana ta sai kuma Allah ya bada ka'idar kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wasu mutane suka bar suka annabi sallallahu alaihi wasallam magana cewa su suna san Allah ba yahudawa a Madina su ba za a ce musu ba sa san Allah ba sai Allah ya bada ka'ida cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce musu in dai da gaske ne kuna san Allah fattabi'uni to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah to Allah zai kaunace ku dan haka Aisha mai waka yake cewa law kana hubbuka sadiqan la afa'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda da gaske ne kana kaunar Allah kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kai masa biyayya domin shi mai kauna yana biyayya ga wanda yake kauna dan haka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lazumunta abubuwa guda hudu kamar yadda malamai suke fada na farko fa'atuhu fi ma amar na biyu ijtinabu ma naha anhu aw zajar na uku wato Allah yu'bada Allah illa bima shara na hudu wa an yakuna ahabbal ashiya ilayhi kora maka mun chaka wato dole ne mutun sai yayi zama yana da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan dole kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wajibi ne a bari sannan kuma abu shari'arsa wajen bauta wa Allah madaukakin sarki abinda yace ayi shi za a yi abinda yace a bari shi za a bari wannan lazimi ne ga duk mutumin da yake so ya zama da gaske imanin sa ne imanin sa na gaskiya ne ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da sunnarsa yayi koyi da ladabi da al'adu da dabi'arsa ya girmama mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da su su ne matan gidansa da sahabbansa da ahalinsa wajibi ne dukkaninsu a kaunace su a nuna musu kauna ta gaskiya wanda shari'a ce da daita siffa ta uku daga cikin siffofin mumina na gaskiya shine ta zama zatu haya'in wa iffa. Mumina ta gaskiya tana kasancewa mace ce mai kunya kuma mai kamewa. Yabo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na san dukkan san shi hadisin Muslim da manzo Allah yake cewa al-haya'u min al-iman. Kunya tana daga cikin imani ko al-hayatu al-haya'u shu'batun min al-iman. Kunya reshe ne daga cikin rassan imani. Abin da yake nufi da kunya shine wato sanin mutuncin na gaba dake da kamewa daga sakin baki da sanin ya kamata da gujewa duk abin da idan kin aikata za a ce kai wance ne ba ta da kirki wallahi Allah wadaran halinta abin da idan sirkai da ƴan uwa da dangi da masoya suka ji labarin kin fada ko kin aikata za su ga cewa gaskiya wannan ba shine tarbiyyar da aka koya miki duk wani abu da a cikin al'adun al'ummar da kike rayuwa ake kallon shi a matsayin rashin kunya ko rashin kirki ko rashin ya kamata to wajibi ne a matsayin ki nan mumina ki gujewa wannan ainihin dabi'a wanda daga ciki akwai kame baki daga albaza'a daga sakin baki kamewa daga ayyuka waɗanda suke ba na kirki ba kamar da Allah subhanahu wataala ya babu labari game da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ce musu wa qulna qawlan ma'rufan ku dinga fadan magana wacce take miƙaƙƙiya wala takhda'na bil qawli wa yatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan kar ku dinga zance wanda yake a cikin shi akwai karya murya akwai jin ra'ayin namiji balantana wani wanda yake da cuta ta dattin zinubi a cikin zuciyarsa ya dauka ku kina bashi wani open invitation ku kina bashi green light Allah ya ce wa qulna qawlan ma'rufa zaki magana da wani namiji wanda ba mijinki ba da wani mai shago da wani mai tasi ko da wani colleague a office to ki fadi magana wacce take magana ce ma'rufan wanda babu barna a cikin ta babu wani mummunan sako da take bayarwa dan uwa masu albarka idan muka kalli wannan gaba babu shakka tana buƙatar mu tsaya mu sake nazarin ta da kyau kunya da aka faɗa ake mata babban kirari a musulunci cewa reshe ne daga cikin rassan imani a wani hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Hakim ya ruwaito manzo Allah yake cewa al-haya'u wal-imanu qurina jami'an yace da kunya da imani an gwama su tare fa idza rufi'a ahaduhuma rafa'a al-akhar ko rufi'a al-akhar duk sanda aka cire kunya a cikin wata zuciya daga cikin zukatan mutane duk wanda aka cire kunya daga zuciyarta da zaran kunyar nan ta fita imani zai ga shi ba yi da wajen zaba idan da aka cire imani daga zuciyar wata baiwa to zaki ga kunya ba ta da wurin zama a ciki haka za mu ga kafirai waɗanda ba musulmai ba ba sa jin kunyar barna ba sa jin kunyar abin Allah wadare ba sa jin kunyar abin ni yasu saboda ba su da nasibi a imani na san ku da kuke rayuwa musamman irin wannan environment din na cosmopolitan wanda yake kazo nazo al'adu da kabilu mabambanta da tarayya da mutane iri daban-daban dole wanda misali tazo daga wani gari aka kawo ta a ce san da kike yi aure ba anan kike ba kike fara rayuwa anan bai na ku da take da wannan tarihi na fara zata fi kowa ganewa a ce dauko ki akai daga Zamfara ko daga Sokoto ko daga Zaria ko daga Ilela ko Bauchi ko wherever you are from amma inda ba irin nan ba dan kika zo nan makonnin farko watannin farko dole zaki dinga samu wani abu da ake cewa cultural shock as-sadma as-thaqafiyya zaki dinga ganin wasu abubuwa da za su dinga tayin miki da hankali za su dinga baki mamaki za su dinga saki kina tunanin anya waɗannan lafiyar su raukuwa ko su san ciwon kansu ko suna da mafada ina jin haka ne ko amma yau da gobe sai kike kina ta sabawa kina ta sabawa har ya zama normal ke ma gurin ki to da haka kunya take dashewa daga zuciyar bawa haka mu duba mu ga jama'a yadda musamman matan mu na musulmi suka waye gari ba sa kallon kunya a matsayin kwalliya da da take musu musamman aka tashi bukukuwa aka tashi tarurruka na events aka tashi wata harka wanda take ta agwangwaje ce ba wasa ne malam ba dama ku ne sa abin da nake nufi kuma adha min hadha wa amar koda kun kebance kun yi rayayen ku kun yi duk abin da za ku yi to me yasa kuma sai an yi rukudin an yada duniya ta gani Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan al'ummata Allah zai musu afuwa zunubansu in banda al-mujahirin in banda masu bayyana zunubin shi sabai suka ce su waye masu bayyana zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne wanda za su yi zunubin su a kebance ba wanda ya sani sannan su fito suna yadawa a cikin mutane subhanallah kamar ka ce da mutanen wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana ko yake ishara zuwa ga abin da zamu zo mu dinga yi a wannan zaman a je ayi wata tabara ko wata lalata ko wata kadaranci kuma zo a saka shi a Facebook ko Twitter ko Instagram ko wane ne ko wane ne sai ya zama dubban mutane yanzu sun gani dubban mutane sun ga wannan barna to duk sanda wani ya ƙara gani zulubin da kika ci ne fa yake ƙara maimaituwa ke da kika dawo domin kina cikin man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wizru man amila biha la yunqasu min awzarihim shay'an bayan mutane kuma sun gama gani daga nan wata mata gani ta ce la wallahi ni ma an za a yi biki na sai an yi ta kwaikwaya daga irin abin da kika yi halama kuma kin sa lambar waya wai ga contact din ki dan ana neman ki ko ga contact din waɗanda suke shirye irin wannan badalan saboda haka ya zama wani network na barna wanda yake ƙara yaya ta barna a tsakankanin bayin Allah haka ƴan uwa masu albarka ina yi wa kaina nasiha da kuma ku iyayenmu mata musamman cewa mu ji tsoron Allah mai kokari mu yafa wato abin nan mayafinmu na kunya mu koma yadda aka san mace musulma yadda aka santa da cewa mutunci mai kamewa mai kunya mai sanin ya kamata Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi nashi haƙira wanda ke cikin sunan Tirmidhi yana cewa ma kana al-fushu fi shay'in qattu illa shanahu wa ma kana al-haya'u fi shay'in qattu illa zanahu yace al-fasha sakin baki rashin mutunci rashin sanin darajar na gaba bai taba kasancewa a cikin wata harka ba a ce sai yayi fata-fata da wannan harka duk abin da za a yi wanda za a ce a yi shi ba mutunci a yi ba sanin ya kamata a yi ba sanin darajar juna babu abin da zai biyo baya illa lalacewa wannan harka wato zaman aure ne ko zaman surukai ko zaman makwabtaka ko kasuwanci ko wata alaka ko zama tsakanin iyalai na mutum daya duk abin da zai aka ce a cire mutunci a ciki a cire sanin ya kamata a yi kawai ba mutunci annabi ya ce babu abin da zai biyo illa lalacewa duk abin da kuma aka sanya kunya da sanin ya kamata zai zama ya mishi kwalliya ya gyara shi kana cika ku da surutu bari tafi gaba ta gaba na uku shine ana so mumina ta kasance daga cikin sifofin da suke mai da mumina daga mutum ya kirki ta gaske shine hafizatul lisaniha ta zama mai kiyaye harshensa harshenta nan fa na ganin shine qasimatul zahar shine abin da ke kare gadan bayan kusan kowa mun kiyaye harshe abu ne mai sauki ko mai wahala wahalarsa shine saboda kullun shedan na ingiza mai nuna mana cewa mu ma mu fada mu maida irin abin da aka fada mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yake ga Mu'az yake ce mu Mu'az da Jabal da mutane za su lamunce mu abu biyu ni kuma da Allah lamunce musu aljanna daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam bata yace akwai harshe da kuma al'aura a cikin hadisin Mu'az din sai Mu'az yake tunda manzo Allah sai sai yake ce ya Rasulullah wai za a dinga kama mu da ababan da muke fada da bakunan mu ne manzo Allah yace kai ku ka bani kunya wallahi kai baka san cewa babu abin da zai kai mutane ai ta kifa kusakunsu a cikin wuta fiye da ababan da ainihin suke fada da bakunan su ba dan haka mu kiyaye abin da zamu fada da bakin mu dan imanin mu ya tabbata dole ne ki guje wa ƙarya ki gujewa annamimanci da gulma da ashariya da tsinuwa da sakin baki da duk wani abu wanda idan kin fada za a rubuta shi ne a littafin zulubi dan kalmar da zaki fada yi kokari ki san lissafin me kike fadi shin wannan kalmar littafin ladara ta shiga ko na zulubi zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rajula yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha dan shi mutum yana iya fadan wata kalma guda daya bai tsaya ya lissafin me yake fada ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta iya kai shi cikin karkashin wuta dan haka mutanen da suka san ciwon kansu wanda suke tunani game da lahirar su kullun kokarin su su takaita yawan abin da suke fadi kun kuma sun bude baki sai su fadi gaskiya ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin za su fadi gaskiya ne sannan ba za su gulman kowa ba Allah ya hana gulma wala yakabba'dukum ba'd amma jibin da gulma ta zama kamar wata nakiya mai zaki wanda har ta zama kamar biki na ji labarin wasu tayi gulmata to ni ma dole ne gulmata yadda yake biki in kin haihu a kawo miki kima an haihu ki kai hakan za ki gulma akwai wani mutum cikin tabi'ai babban malami Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi aka kawo mishi labari cewa wannan duk inda ya zauna sai yayi gulmarka shi kuma da ya ji labari sai ya sayi kwando ya hada kayan kamar me za a ce ne kamar gift haka ya hada duk wani kaya na alatu da ababanci masu daɗi kwando guda kamar da ake hada mutum da basket na gift sai ya aika aka kai mishi gidansa da mutum ya ga sakon bai gane dalilin kawo mai sako na kyauta kamar alamar kauna ba shi kuma ya san kullum in ya zauna zagin wannan malami yake sai ya je sa malami shi algata malam naga aiko mun da sako yace eh wallahi na ji labarin cewa ne kai mini kyautar duka ladanka shine na baka tukunci balagani annaka ahadaita ilayya hasanatika shi na ji labarin ka mun kyautar ladanka ne shine na kawo maka tukunci domin ai maka mutum kyauta yana daga cikin halin kirki yawa kyauta tukunci ko to ke da kike yin gulman mutane kamar kina raba musu kyautar ladanki ko wani kwatance da wani malamin mu yake yi malam Musa sahabi Allah ya saka mai da alkhairi ce kina zaune ke mutum mai kirki ke ustaziya kina karatun alqur'ani kina sadaka kina biyayya ga mijinki kina tarbiyyar ƴaƴanki duk kina aikin alkhairin da ya kamata ki wata ma tana azumin litinin da alhamis wata ma tana sallar dare amma ko baki kiyaye harshenki wata fasika wanda bata jin magana kullun kina gulmata ranar alkiyama abinda ake fuskanta shine za ta tafi aljanna ke da ladanki ba tare da ta yi aiki ba ba tare da ta fuskanci hadarin ya zama aikin ma koriya take ko ba a karba ba ta tafi aljanna da ladanki kamar yadda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari aka ce ya rasulullah akwai wata mata wanci ta kasance mai yawan sallah da azumi da karatun alqur'ani amma ba ta kiyaye harshen ta daga sukan makwabtanta da yi musu habaici da yadda magana da gulma da ashariya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya finnari yan wuta ce ana san kusan wannan hadisin ko aka ce to ita kuma wance ba ruwanta ta yi sallar isha take kwanciya dare ba ta tashi kuma sai an kira as-salatu ba ta sallar dare kuma kullun ibar girki take ba ta azumi ba ta da wani aiki da ya wuce sallar farilla da azumin farilla amma fa ba ruwanta bakinta alaikum bakinta kanin kafarta ba ta zagin kowa ba ta aibata kowa ba ta gulmar kowa ba ta cin mutuncin kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya fil janna yar aljanna ce shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi girman abin da zai kai mutane wuta shine bakin su mafi girman abin da zai kai mutane aljanna shine kyawawan dabi'un su dan haka wajibi ne a matsayin ki na mu'mina ki zama mai kiyaye harshenki daga sakin baki daga ƙarya daga zance yasashe daga cin mutunci ko cin zarafi daga ashariya musamman ku da kuke iyaye kuna da ƴaƴa fiye da ƴaƴanki suka bata miki rai ki nisanci yi musu kalma ta zama batanci ko la'anta ko zagi ko ashariya ko irin abin da ake cewa a ce ta tsine mai kuta mishi baki Allah yana karban zantukan iyaye akan ƴaƴansu addu'o'insu duk yadda za a buga a raya ki dinga yake fatan alkhairi da addu'a na Allah ya shirye shi sai zuwa mutanen kirki kar ki saki kina zagi su ko kina aiwata su na nawa kenan na hudu ina ganin na kusa tsayawa mana ya isa ka ban son cika sai da subutu na hudu da zan ambata shine almu'atu sadiqa daga cikin sifofinta akwai kasancewar ta muqiatun li ba'liha wa barratun bi walidaiha abubuwa guda biyu ne ko dai zama mata aure ce tana karkashin ikon mijinta ko kuma mata aure bace tana karkashin ikon babanta ko wani wanda yake shine barkinta kuma dai waye abinda ake nema daga mace ta gari wajibi ne ya zama tana da biyayya ga mijinta ta san haƙƙin mijinta na girmamawa cewa shi shugabanta ne matan sahabbai haka suke cewa mazansu sayyidi suke cewa mai martaba ko mai alfarma haka suke kiran sunan mazajinsu amma da kike ga mace kuta ce mijin ta kawai dan laji ko iro sunan shi na gargajiya take fada ba wani girmamawa ko kuma tai ta musu da shi yana fada tana fada tana wallahi ƙarya kake yi sabiu baka yi sabo wallahi nawa ma kake to irin wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana fadan haka matan shi na aljanna hurul ain suna tsine mata albarka suna cewa Allah wadaranki innahu dakhilun indaki yushaku an yufariqaki ilayna sai Allah wadaranki wannan bawa na Allah daga yazo bakunta a wurinki kin takura mishi ya Allah ka raba shi da ita ya dawo wajenmu wato suna da Allah ya sa mijin ke mutu ya koma wajensu akwai mijin da ne fita gidan shi baya fatan ya koma sai ta yi bacci yadda ka san yana kwana da damusa wani ma zai shiga da sandani haka kamar barawo dan kai ka tashi saboda bala'inki kawai kuma shi bala'in da kike yi babu wata riba da zaki ci ba sai dai kawai zuciyarki ta tafarfasa ki ga nan da nan kin tsufa saboda kun san masifa tana tsufa da mutum da wuri kun sani ko tana sa mutum ya aging nan da nan beyond shekarunki sai ki ga kawayenki da sauran kumarinsu ke kuma ki riga kin dagargaje kawai Allah ya kyauta to haka kuma biyayya ga iyaye ga wanda ba ta da miji Allah bai bata ba muna mata fatan Allah ya bata amma shi su ma iyaye wajibi ne ki musu biyayya wanda Allah ne ya umarni da haka a wurare da yawa ban so na tsawaita saboda yanayin lokaci da kuma cewa ba ni kadai zan yi jawabi ba zan dakata a nan da fatan Allah subhanahu wataala ya samu amfana da abin da na faɗa Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya samu gaba lafiya wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi